This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, da kuma cika kullu labaran duniyar tare da Murtala Faruk Sanninna. Amurka ta mika wa gwamnatin kasar Uzbekistan jiragen da tsofaffin sojin sama Afghanistan suka hawo zuwa kasar Uzbekistan bayan da Taliban ta kwace iko da birnin Kabul a shekara ta 2021. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya fadawa muryar Amurka a ranar Alhamis cewa a hannunta mallakar wasu jirage ga Uzbekistan a wani bangare na shirin ma'adanar ma'aikatar tsaro. Kakakin ya shaidawa muryar Amurka ta wani sakon email cewa an amince da mika jiragen ne bisa yarjejeniyar haɗin gwiwa da suke da ita a fagen yaƙi da ta'addanci da miyagun ƙwayoyi da kuma inganta tsaron kan iyaka, amma bai bayyana adadin jiragen da aka mika wa gwamnatin ta Uzbekistan ba. Makomar jiragen da aka kai kasar ta Uzbekistan bayan da kasar Afghanistan ta faɗa hannun 'yan Taliban ya kasance wata takaddama tsakanin Taliban da Uzbekistan tsawon shekaru uku da suka gabata. Wani harin bam da Rasha ta kai kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a jiya Juma'a ya daki wani filin wasa da wani ginin gidajen jama'a mai hawa 12. Jami'ai sun ce mutane bakwai sun mutu, ciki har da wata yarinya 'yar shekaru 14, sannan akalla wasu mutane 77 kuma sun jikkata. Rahotanni sun ce 20 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali, a cewar jami'ai. Ginin na gidajen jama'a a gundumar Industrialiani na birnin ya kama da wuta. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da bama-bamai masu linzami ne a harin. Irin waɗannan bama-baman suna haɗe da na'urorin taswira da ke kai su ga inda aka auna su. Wata sabuwar alamar rashin jituwa ta kunnu kai a alaƙar da ke tsakanin Koriya ta Arewa da China, dangane da shirin da Beijing ta yi na kakkafa cibiyoyin sadarwa a kusa da kan iyakarta, wanda masu shari'a ke ganin zai iya zama wata hanya da China din za ta karfafa tasirinta akan makwabciyarta ta kudanci. Da alamu da Pyongyang ta nuna rashin amincewa da shirin China na kafa kayayyakin da za su iya watsa shirye-shiryen rediyon FM zuwa Koriya ta Arewa, kafar yaɗa labarai ta Kyodo ta ruwaito a wannan makon cewa Pyongyang ta aiki da sakon email na korafi game da shirin zuwa ga hukumar kula da harkokin sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato ITU. Tana mai cewa Beijing bata tuntuɓe ta game da shirin ba kafin soma shi, wanda ya zama tamkar wani karan tsaye ga ka'idodin hukumar ta ITU. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A rangamar da Iran ta yi da ma'aikatan jinya da suka gudanar da zanga-zangar lumana da ba a taɓa ganin irin ta ba a cikin watan da ya gabata, ta haifar da wata sabuwar damuwa ga Amurka da kungiyar ma'aikatan jinya ta duniya. A ɗaya daga cikin sanarwa biyu da aka aike wa muryar Amurka a ranar Alhamis, wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin Biden tana sa ido sosai kan zanga-zangar da ma'aikatan jinya da sauran jami'an lafiya suke yi a Iran, kuma ta damu da rahotannin da ke cewa ana kama wasu masu zanga-zangar ta lumana ba bisa ka'ida ba tare da yanke musu hukunci. Jami'in na Amurka ya ce rahotannin suna da matuƙar damuwa idan aka yi la'akari da mummunan tarihin gwamnatin Iran na murƙushe zanga-zangar lumana, gami da ci gaba da amfani da tsatsauran hukunce-hukunce akan waɗanda suka shiga zanga-zangar neman 'yancin rayuwar mata a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa, babban jami'in kungiyar ma'aikatan jinya ta ƙasa da ƙasa ICN a taƙaice, Howard Cotton, ya ce kungiyar da ke da mazauninta a Geneva ta damu matuƙa kan waɗannan rahotannin da ke fitowa daga Iran game da ma'aikatan jinya da ke gudanar da zanga-zangar lumana, amma ana cin zarafinsu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya bayyana yakinin cewa za a iya dakatar da annobar ƙyandar birya a Afirka nan da watanni shida masu zuwa. Babban daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana sa ran kashin farko na allurar rigakafin hukumar zai isa kasar Congo nan da yan kwanaki. Afirka ta sami wani sashe kalilan kawai na alluran rigakafin da take bukata domin ganin an rage yaduwar cutar. Kasar Congo ce ta fi yawan kamuwa da cutar tare da mutane 18,000 da ake zargin sun kamu, yayin da wasu mutane 629 suka mutu. WHO ta ayyana barkewar cutar kandar birya a Afirka zaman matsayin shirin gaggawa na duniya, tare da fatan hakan zai haifar da martani mai karfi a duniya game da cutar a nahiyar, inda take ta yaduwa ba tare da an sani ba tsawon shekaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Na san yana an tashi lafiya.
Lafiya kalau malama Grace, da fatar an wayi garin yau lafiya.
Lafiya limi a wajen naku.
To lafiya kalau alhamdulillah, da dama dama zamu ce.
To Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayin lafiya, kuma ya kare mu a yanayin da zamu shiga mu, da yake muna wurin da ake dukan yanayi ana dan dana su.
Gaskiya.
Yau na san yana abin da ya dauki hankali na a wannan kasar, labari ne na zahiri. To a cikin office din mun nan ko ka san abin share-share, akwai wani abin sa share din nan. To akwai wani abin sa share da aka saka shi a ban daki. To a ciki sai aka rubuta kaman liter box. Lita ba?
Lita box kamar wurin jefa ɗan abin shara haka.
Yawwa, to da banda harufa ta farko da L ɗin da kuma ta ƙashe R ɗin su ne suka fita. Ɗan sauran na tsakiya ɗin nan ɗan fentin ya koɗe. To shi ke nan, wai sai ta kowai kullum ta shiga wurin sai ta ce wai a'a. Wai nan kuma abin da dan ka san akwai wurin kuma aikawa da sakonni na kamar inda zaka sa wasu
na wasu kuba.
Wato ita sai ta abin nan gashi dai muka fito, ana fita ga inda za a saka wasiku. Me yasa kuma aka saka akwatin nan
wasiku cikin
bandaki? Ta ce kullum tana tunanin nan sai ta dade shi, sai wata ran kawai sai ta zo ta ga wata ta shigo ta share hannunta ta jefa a wurin, sai ta ce ai ashe wannan abin
sa ashe ashe lita ne ba lita ba.
Allah sarki duniya,
ya labari alishita
duniya, ina da bayanin duniya,
ba ma labari mashabe na gaskiya kamar littafi
da labarin duniya.
Yo alishita,
Allah sarki duniya.
kuskure ne mutum ya dawo alƙawari ya taba
bai da da karu sai da ba dan akuya ba sai iya
da daga wanda Aliyu ta
shirani na mugunta in za
to da sanye da yau bangi bako wakilin Baraka Basir ta gayyato mana wani fitaccen mawaki a Najeriya wanda shine ya bakunci wannan shirin ne in zuwa an san zamu ji yadda hirar tasu ta kankama amma kamar yadda muka saba bari mu bude babun da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga mai sauraron wannan shiri a yau da kullum Amina Alasan da Lalzifi Ibrahim rigar Malam Shagari da Babaye Gambo da Magaram Nijar sai Umar baban yaya sabon gida da Sani mai lengelenge ya wuri da Bashir mamman dan inna Kadisau sai Aminu Adamu Malam Madori da Abubakar Kawu Girgir da Sa'idu Abdullahi da Maturu sai Yusuf Bazuka mai leda gululu da Tukur Harka Rijau da Mudan Sir Sani Birnin Kebbi sai baban gida Alhaji Dabuwa Nguru da baba Gana Alhaji Nuciya Watakal da Muhammad Ibrahim Karasuwa gaisuwa bari ya huce zuwa ga Mamuda Salisu da Liman Badamasi Limamu Masallacin Juma'a na di kaure na Muda sai Khalifa Atiku Abubakar da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai Dr. Nafiu mai maganin ido kaure na Muda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Honorable Hafizu Balarabi Gusau sai Husaini Dangote Karasuwa da Alhaji Mele Sufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Liman Sani Bingire mai walda sai Hassan Hose mai hutu kauren na Muda da Ibrahim sai Malam Nura Bala da Ibrahim Suleiman da Dr. Abubakar Rabi'u Magami da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin Malam Magres bari kuma mu mika wannan sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Marigayi Alhaji Sa'adu Dono da ke garin Dono a cikin karamar hukumar mulkin Yabo a jihar Sokoto bisa ga rasuwar kaninmu Alhaji Sabo Sa'adu wanda aka sani da Alhaji Sabo wanda Allah ya warasuwa makon nan wato birnin Lagos da ke Najeriya muna yi musu ta'aziyya kuma muna fatan Allah ya ji kanshi da gafara haka kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Zubairu Sahadi wanda aka fi sani da Zubairu Challenger shi kuma a garin Sanyin na ta karamar hukumar mulkin Tambuwal bisa ga rasuwar ɗansa Ikrama wanda shi ma Allah ya yi rasuwa a wannan makon muna fatan Allah ya gafarta mishi kuma ya bada hakuri ga dukkan iyalan gidan shi Alhaji Zubairu Dr. Zubairu Sahadi Allah ya bada hakuri kuma Allah ya gafarta wa wannan yaron sai kuma sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga ba wato zuwa ga babu gudu buzu baka cin jan goro sai kuma Alhaji Alhaji Yahaya Dannu Azare da baba Ali Kujuru direba babbar tashar Azare da Alhaji Dada Sarkin Fawa a jihar Katagun da Yalwaji Dantayi mai direban Homa babbar tashar Azare da Alhaji Amadu Kakkai Sarkin Fadar Katagun da Talban Darajiya da Machu direban keke Lagu da baba Uba mai bakin mai babbar tashar Azare da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya Malam Magris kamar yadda muka faɗa ko ni kirkin ka ba za ka iya gane kowa da gaisuwa ba sai dai kai
ne kan lokacin abin da lokaci ya baka ga burki nan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana zan fuskanci babin mata aka ce so so ne amma son kai yafi ko
eh gaskiya ne amma lokaci har da su kafa
ma ai mako mai zuwa Allah ya nuna mana za mu baje abu namu
to gaskiya kan haka ne
ai ko amma waka sadi bebe ya girma
kai ya sai ya dini kan annabi Allahu akbar
mai son ma sadi ya wani yanzu sai kai ma duka ya
dani rasulullahi kai wallahi Allah na karafe samu wuta ina san mai
ce shi ala in ka lura
wani abu ke san komai sai kaga in wani ya wuce sai kaga wani ya taso yana kokari ya mai gurbin sa
haka
a ke san duk wanda yake kasar Hausa ya san wani mawakin da ake kira Haruna Uje
haka
to Allah Allah ya sani
wanda ya waka Balaraba sai kuma
ya faɗa waka Balaraba madalla to saboda haka yau wakiliyar mu a birnin Abuja wato Rukayya Basha tana dauke da tattaunawa da sabon Uje sai mu ji menene alakar su da tsohon Uje ko kuma ya abin kan hausa bare ku biyo
jin kadan na harzuka kaunar kike same haka
dole in tafa maka a cikin mazaka daukaka
hasashe na ya gwada wata rana ke zan kai daka
na sabon oji mai wakar Balarabe da Balaraba mai kuma wakar kwashkwash mai kuma wakar mai zagi ga zagin kawo ne ma ina tare da ku
me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka
eto wakar concept din shi ko kuma wakar gabaki da
wakar gabaɗaya
so ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidanmu ina kuma dan ji bawa na na jin wakokin Haruna Ojin so amma da ni tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin Haruna Ojin bane sai da na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya amma karanta ya wado zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni da macen na ce ina so in zama mawaki kuma na zama alhamdulillah
to wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burinka
to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fare abu na farko na jajirce na yi hakuri sannan kuma na maida hankali akan aiki na sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikin sa domin duk abin da zaka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana tun ba su har aka dawo ana su tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine
to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa
to ni ina ba irin waƙar da ba nayi tunda da wannan sallan nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma miki kosh kosh zaka yi waƙar soyayya ne akwai sifaka faka akwai kuma ku fada wa mutane mai hakuri ita kuma hakuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina ɗan mai dogori mutanen mai da guri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kaban kawai in ta zo min zanyi zanyi
to amma me yasa kai kake saka gargajiya a cikin naka wakar
saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka Haruna Uje shekara sa wajen 70 da yin wannan harkar shekara sa wajen 20 da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakan mu dukkan wakanmu na Najeriya indai Hausa kake babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'ada to ni kuma na dauko al'adar da ni saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai ina son yare na sosai
to ya kake gudanar da wannan harka naka na waƙe-waƙe
gaskiya wahala nake sha ina shan wahala inda sai an yi gurmi an zo ai kida an zo ai wai kamar a satina ko ta ka ojeri ta tabara Allah sarki tantabara so ni da nazo zan yi wakar ni ban taba waka mai halata ba yanzu haka yau za an gan waka yau za a ƙara tabata ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya akwai wahala
to daga wani shekara ka fara wannan waka
ita ta gurmi ko kuma waka gabaki
waka gabaɗaya
2008 2008 na fara waka
to daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai
wallahi ban da masaniya akwai yawa ban da masani yadda zan ci ga adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya
ko akwai abin da yake sa ka kaji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka
eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya musamman ma idan akai dariyar mugunta nazo akai fira akai wasa da dariya da ni akai dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata min rai na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce mun wani ya zage ka kuma bazan mai magana ba ni ba na magana ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga mun gurmi to zan yi abin da nake so
To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu soka buga mana wannan waka na gurmi.
To shikenan baby ki mini kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh 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 ni ma in miki kosh kosh
baby ki mini kosh 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 ni ma in miki kosh kosh.
Ta haka yake masu sauraro, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau, wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood, inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waka na kwash-kwash, wasu irin waƙoƙi kuma kai, ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash tun da ka ce kai in aka yi hirama ko tagulma ka kan yi waka, me yasa kai wannan waka na kwash-kwash?
Wakar kwash-kwash na yi ta ne ina cikin nishadi, saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma, na samu farin ciki dai a ranar gaskiya, saboda ina cikin nishadi. Ita kuma kamar Balaraba na faɗa miki, wannan damuna akai da injuya ta, saboda asalin wakar Balaraba ta Haruna Uju ce. In ki ga dauko suke da zaki ko san shi iri ɗaya ne, amma labarin su ba iri ɗaya bane. So wannan shine
haka
ne, to ka rira mana wannan wakar mana miji. Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana.
Ba wakan Haruna Oji bane, amma kuma wakan Sabon Oji ne. To Sabon Oji, wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka?
To alhamdulillah, duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya, alhamdulillah. Ko yanzu na fada mutu da farko a cikin waka, kin san ana cewa na samu kaza, so in zan sai na samu abubuwa rewa. Tunda ni na wakilci Najeriya, na wakilci kasar Hausa a 2023 last year, wanda ni gaban Turawa na je na yi performance da gurbi da komai, wanda a matasa sa'anni na mai age ina, ina tunanin ba a samu wani wanda ya ba. So na je kabarin manzon Allah, na je kasashe da yawa, ina da iyali na matana, sannan uwa tarihin da na bari. Kin san wani tarihi? Yanzu idan na bar masana'antar, tunda aka kirkire masana'antar nan ba a samu wanda ya zo da wannan salon ba. To yanzu idan kuma har yau, kuma idan na faɗa na mutu, duk wanda zai zo a ce irin na Sabon Oji, ko da ni ma Haruna Oji na gada, yau in ka ɗauko gurmi ka zo aka je karawa kaza a ce layin Sabon Oji. To wannan ita ce babban nasara, na buɗe kaina na zo na kafa tarihin da ko a so ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiyata, ba zai manta da ni ba. Duk wanda zai ɗauko gurmi nan da ya kara 30 a wannan masana'antar za a ce Sabon Oji ya yi irin shi. So wannan ni shine guri na haka.
Kaji mutumin naka, kaji gogan naka, ka dama ka ce su saurari ala. To yanzu mun ji alaka su da
ai gaskiya, ai gaskiya, gaskiya ne, gaskiya.
Ya burge. To Allah ya bada nasara, Allah ya kara ci gaba, ya kara ci gaba wannan sana'a.
To amin su ma
anan. Na sanya da bakon da karaka ne ya sake dawowa a yau dai, labarai.
Turakin jangebe ba, lalle na jangebe yau zai kara zazzage muna wani labari mai daɗin gaske. Malama Garis, mai daɗin gaske yau. Na yau ba? Ai, na yau mai daɗin gaske ne, saboda wato an saka kalma ne a muhallinta.
An so sa'an da yake muka kaikai kenan.
A ni dai yanzu ban ce ko kada a ce ni na ce, yanzu bari mu ji na jangebe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sashen Hausa na VOA. Mai magana Shehu Abdullahi Jangebe, Turakin Jangebe. Labarinmu na yau shine labari mai taken sa'a ta samu an yi wa dan Borno mutuwa. Wato wani babbar bare ne saboda ya shiga cikin wani hali na wato kuncin rayuwa, kuma da irin halin da ake ciki yanzu a Najeriya na tsadar abubuwan tsadar rayuwa da abubuwan masarufi. To wannan dan Borno ya rasa yadda zai yi jama'a su taimaka masa. Ana haka da sai sai matarsa ta kira shi ta ce, Allah goro yaro ya rasu fa. Ce ya rasu, ce da ce to sa'a ta samu. Ta ce, ya mace yaro mu ya rasu? Ka ce sa'a ta samu. Ya ce to bari za ki gani. Nan da nan aka je aka faɗa wa mutane, aka aika maliman, jama'a ta taru, aka zo aka yi yaro jana'iza, aka je makabarta aka bizni yaro. Bayan an dawo daga makabarta duk kowa an zo an taru, liman ya yi wa dan Borno nasiha. Sai dan Borno sai ayi hakuri, mutuwa tana kan kowa, kaza kaza, nan dukkanin mu kowa zaman jiran ta sai yake. Aka yi wa dan Borno nasiha, ka yaro addu'a Allah ji kansa, la yafi masa mu Allah shi kyauta namu zuwa. To shikenan sai liman ya tashi zai tafi, ya dan tabbata tafiya kadan. Sai dan Borno ya kira shi, ya ce Allah shiga wata malam. Ya ce na'am dan Borno. Ya ce an jima kadan ka dawo. Ya in dawo lafiya? Ya ce eh, wata za a komai. Ya ce wata me? Ya ce wata mutuwar. Ya ce subhanallah. Sai liman ya dawo, ya ce dan Borno lafiya, me zai sa ko wata mutuwa a gidan? Ya ce eh, to haka ne ga wata malam, gaskiya mutuwa yanzu aka fara saboda babu abinci a cikin gidan nan, don haka mutuwa ko yanzu aka fara. Liman ya ce a to jama'a, kun ji halin da dan uwanmu dan Borno yake a ciki, don haka a taimaka. Don haka tun nan take masu dan abin abu a hannu, a dauko kuɗi ne a bayar, ko su tafi gida a dauko kayan abinci, a taimako mu. Aka taimako mu dan Borno. To shi ne dan Borno da ya shiga gida ya gaya matarsa, ya ce ana gaya miki wannan rasuwa da aka yi sa'a ta samu. Ya ce to kin gani ko ba rayuwar wannan mutuwa ba da ban san ranar da ainihin za a samu saukin wannan al'amari ba, don haka shi yasa nace miki sa'a ta samu.
Wannan labarin da gababi Allah ya sa dai kar Fulani su kwaikwaya, don aka ce inda wani ya yi rawa aka ba shi kuɗi, wani duka zai sha.
A to ai kisan ai Fulani ba su koko, sai dai su nasu kuma ki za ki ɗauki gani, za ki ta ganin nasu.
Allah ya sa ka ce mutum wannan ba wata dabara ce, kuma to Allah ya kawo mana sauƙin wannan
yanayi da ake ci a nan
a kasashen mu ba. Allah ya samu gabayanta. Allah ya samu gabayanta. To na ga malama Juli tana daga mana hannun sabili da haka cire su jabirki na yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na.
Alheri ke muku fata, alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.